Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saurara ku a shirin mun hantsi. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashin Gumel. Tun ranar Juma'a ne shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya isa babban birnin Jamhuriyar Niger a wata ziyara da ya kai domin ƙara wa sojojin Faransa da ke Niger suna yakar 'yan ta'adda ƙwarin gwiwa. Takwaran aikinsa na Niger Muhammadu Yusuf ne ya yi masa lale marhaban a mai babban birnin ƙasar. Shugabannin biyu dai sun gana a jiya Asabar, inda suka tattauna rawar da dakarun Afirka ke yi a yaƙi da tsageru. A cewar Macron, ya zama dole mu kare yankin Sahel daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ba na son bai wa 'yan ta'adda damar mallaka ko ɗan ƙaramin guri ne a yankin Sahel da Sahara. Ƙasar da ta taɓa yi wa Nijar mulkin mallaka na da dubban sojojinta a Nijar ɗin. Babu ƙasar waje da sojojin Faransa suke aikin soja kamar yadda suke a Nijar. Faransa dai na da sansanin soja a babban birnin Nijar, inda Macron ya jagoranci wata liyafar bikin Kirsimeti a daren Juma'a, sansanin da ke ɗauke da ɗaruruwan dakarun Faransa. A jiya Asabar ne shugaban ƙasar Ukraine ya gode wa Amurka saboda shawarar da ta yanke na taimakawa ƙasarsa da makaman yaƙi, yayin da jami'ai a Rasha ke gargaɗin cewa wannan yunƙuri zai janyo zub da jini ne kawai. Rasha ta mayar da martani a fasace ne kwana guda bayan da Amurka ta sanar da cewa za ta taimakawa Ukraine da makaman yaƙi a wani yunƙuri ne taimakawa ƙasar a faɗin da take da 'yan aware da Rasha ke goya baya a gabashin ƙasar. A yau a bayyane yake Amurka ta da Ingiz jami'an Ukraine zuwa wani sabon zub da jini. A cewar mataimakin ministan harkokin wajen Rasha Sergei Rykov, ya ƙara da cewa makaman Amurka za su daɗa ritsawa da mutane ne a makwabtan ƙasar. Ukraine dai ta amsa wannan alkhairi da Amurka ta yi mata da nuna murna da farin ciki da kuma godewa Donald Trump ga shugabancinsa. Tana mai jaddada ba za a yi amfani da makaman wajen takala ba. A wata sanarwa ta fitar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce, shawarar bayowa Ukraine makaman kare kai yana cikin ƙoƙarin taimakawa ƙasar ta gina matakan tsaronta don kare ɗiyaucinta da kuma yankin ƙasarta. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne gobara ta ɓarke a gidan ajiye dabbobin daji na birnin London, inda wani ma'aikaci ya samu rauni, yayin da kuma wata dabba mai dogon hanci da ake kira aardvark ta mutu. Haka kuma wasu dabbobi hudu masu kama da kurege da ake kira meerkat sun ɓace, kuma ake tunanin sun mutu dalilin gobara, a cewar jami'an gidan ajiye namun dajin. Sama da 'yan kwana-kwana 70 ne da manyan motocin kashe gobara 10 ne suka kwashe kusan sa'o'i 3 kafin su kashe gobarar. Ya zuwa yanzu dai ba a san abin da ya haddasa gobarar ba. An bayyana ma'aikatan gidan namun daji 8 kulawar nan take saboda sun shaƙi hayaƙi. Shi dai gidan namun dajin na London yana ɗauke da dabbobi sama da 20,000, kuma yana cikin shahararren wajen shakatawar nan na Regent Park wanda ke birnin London, inda masu yawon buɗe ido kimanin miliyan 1.2 kan ziyarci gurin a duk shekara. An bindiga sojojin India 3 har lahira a layin da ya raba India da Pakistan da ake takaddama a kai a cikin jihar Kashmir, a cewar rundunar sojojin India a jiya Asabar. Kamar yadda sojojin suka ce, dakarun Pakistan sun buɗe wuta a kan tsallakin iyakar, suka kuma kashe wani babban jami'in soja da wasu sojoji guda biyu, wanda ke zama wato keta yarjejeniyar tsagaita wuta. Babu wani bayani nan take daga jami'an Pakistan kan wannan lamari. India da Pakistan na yawan zargin juna da harbi daga ɓangarensu zuwa ɗaya ɓangaren akan iyakar da ta raba ƙasashen biyu. 'yan tawayen Kashmir sun kwashi shekaru suna fada da dakarun India, inda suke neman 'yancin kansu ko kuma a bar su haɗe da Pakistan. 'Yan tawayen dai sun sha kai hare-hare kan sojojin India 'yan watannin da suka gabata, suke hadda harin da aka kai kudancin ƙasar Kashmir a watan Agusta, wanda ya sanadiyar rayukan jami'ai 8. Wannan shekara dai ta fi kowace shekara cikin shekaru 10 yawan zubar da jini a Kashmir, bayan da sojojin India suka kaddamar da wani shiri da ya sanadiyar kashe wasu da ake zargin 'yan tawaye ne har su sama da 200.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Wannan shiri kamar yadda muka sha nanatawa, hukumar tallafa ayyukan raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID a takeice take daukan nauyin kawo muku shi. Kuma babban abin da take mai da hankali a kai shine inganta rubutu da karatu. Saboda idan babu su, kusan babu yadda za a yi dalibi ya samu ilimi mai nagarta. A Najeriya matsaloli da suke hana ci gaban ilimi Allah ya yawa da su. Daya daga cikinsu shine kuɗi masu yawa da ƙwararrun malamai ta ko'ina. Watakil tunani haka yasa gwamnatin jihar Katsina ta yi ikirarin tana baiwa sashin ilimi kaso mafi tsoka shekaru uku a jere a kasafin kuɗi da take gabatarwa. Ga Zaharaddin Sani Funtuwa da rahoto.
Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Musare, wanda ya gabatar da wannan kasafin kuɗi a zauren majalisar dokoki ta jihar Katsina, ya kira ga al'ummar jihar da su bada goyon baya domin a cimma wannan kuduri da aka sa a gaba. Ya ce bangaren ilimi shine ya sami kaso mafi tsoka saboda aniyarsu ta farfado da ilimi da daidaita sahun ilimin. Ya ce a aiwatar da kasafi na shekarar 2017 gwamnatin jihar ta samu haɓaka cibiyoyin gudanar da ba jam da ke a Funtuwa da Dutsenma da Daura da Malumfashi akan kuɗi naira miliyan 27, da kuma sayo kayayyakin koyon ilimin kimiyya da fasaha da aka rarraba ga makarantun sakandare 49 akan kuɗi naira miliyan 74 da doriya. Gwamnan ya ce a jaraba da aka gudanar tantance ɗalibai waɗanda suka ci su 1329 da kuma jaraba Neko su 10645 da kuma ɗalibai da suka rubuta jaraba na 10711 da kuma ɗalibai 844 da kashe musu kuɗi naira miliyan 150 suma sun amfana daga cikin wannan kasafin kuɗi na shekarar 2017. Gwamna ya ce wannan tsari da aka biyo ya tabbatar da bada nasara na ganin cewa yara sun samu cin wannan jaraba ta Neko da waye. A cewar shi gwamna Aminu Bello Musare, gwamnati ta amince da a maidawa iyaye kuɗin da suka biya na jaraba wanda 'ya'yansu suka samu wannan cin jaraba har kuɗi naira miliyan 76. Ya ce domin ƙara girmamawa da kuma karrama ilimin primary, gwamnatin jihar a shekarar 2017 ta kashe kuɗi har naira miliyan 666 domin ƙara haɓaka wannan ɓangare. Gwamna Aminu Bello Musare ya ƙara da cewa gwamnatin shi ta kashe biliyoyin naira wajen gyarawa da ɗaga darajar wasu makarantun primary da na secondary da ke a faɗin jihar.
Fatan cewa Allah ya bada damu ikon cika wannan buri kuma ya fara budewa kasar da jihar yoyi kudin shiga da dama cika wannan buri mutanen jihar Katsina. Godiya ta musamman ga dukkan mutanen jihar Katsina da suka ba mu dama mu kasance wannan shine kasafin kuɗi na uku da muka gabatar.
Alhaji Abdullahi Imam Musa shine mai ba gwamnati shawara a fannin kasafin kuɗi. Ya ce ilimi na ɗaya daga cikin abinda gwamnatin take ba fifiko.
Akwai kasafi da muka yi su ministries waɗanda gwamnati ta yi bada muhimmanci a gare su kai kasafin da aka yi musu kamar yadda aka yi na kasafin 2017 ma'aikatar ilimi ta tafi daukar kasafi mai tsoka saboda kudirin yayi daidai da kudirin wannan gwamnati na farfado da ilimi a jiha to bisa ga wannan dalilai shi ya sanya ma'aikatar ilimi aka ba ta kashi 20% na wannan kasafin kudi a nan ma'aikatar ilimi ta sami biliyan 42 da miliyan 400
Rabiu Idris Funtuwa shine mai ba gwamnan jihar shawara a bangaren harkokin majalisar dokokin jihar
abu ne wanda shi mai girma gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari ya kudurta yana daga cikin irin ajandojin shi na haɓaka ilimi domin idan ka ba mutum ilimi shi ya san hanyar da zai bi ya je gida idan ka ba mutum ilimi ya san hanyar da dukkan yadda zai inganta rayuwar shi da ka ba mutum ilimi to ka ba shi komai a rayuwa da ka hana mutum ilimi kuma ka hana shi komai a rayuwa wannan abin shi ne ya sanya kaga gwamnatin jihar Katsina ya bada hihiko akan bangaren ilimi domin idan ka duba kasafin kudin bana wanda aka kai majalisa to wannan kasafin kudi naira biliyan 211 to kashi 20 cikin 100 na wannan kasafin kudi gaba ɗaya tafi ne akan ilimi kuma abubuwan da kace mun kashe a kaman shekara 3 da ta wuce muna ba ilimi mun ga abin a zahiri domin kafin gwamnatin ta zo mun iske cewa yara kashi 13 ne cikin 100 suke samun credit guda 5 wanda za su iya shiga jami'a to amma yanzu a hukumar jarabawa ta Afirka ta yamma wato WAEC yara sun samu kashi 55 cikin 100 a bangaren kuma ita hukumar jarabawa ta ƙasa kenan wato wanda ake kira NECO yara sun ci kashi 75 wanda tunda muka zo mun iske kashi 13 da yake ci to amfanin dara kasa
wannan kana so ka nuna mun cewa kun fara bin sahun wannan hukuma ta ilimi wato UNESCO dake majalisar ɗinkin duniya
ita hukumar ilimi ta majalisar ɗinkin duniya abinda ta bada cewa da jaha da ƙasa kowace jaha ku samu kashi 26 na ainihin kaman abinda ta kawo kudiri na kasafin kudin za ta kashi 26 da ka tafiya bangaren ilimi to mun kama hanya domin da mun zo mun iske cewa ana ba ilimi kasa da kashi 8 a nan jihar amma yanzu gashi har yau mun ware mu ilimi kashi 20 to kaga kenan daga nan insha Allah tahiya tai tahiya ratu da abin da misali insha Allah sai mun tahi sai mun kai kashi 30 ma in Allah ya so ya
dadadawa da ake malamai ta fannin irin ince allows ciki wannan budget malamai su ma sun
malamai sun shaida kuma kafin sun shaida yanzu in ka gama hira da ni in ka tambayi TSB that is teacher service board wanda ke kula da alhakin daukar malamai da ƙarin girman su tsawon shekara goma malamai ba su samu promotion ba amma yanzu duk malamin da ya samu promotion ka je ka iske cewa an yi promotion din shi a nan jihar Katsina inda malami ne na primary ko na secondary
Muntar Sani Dutsenma shine mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Katsina a bangaren mutane masu bukata ta musamman
tunda gwamnatin shi ta zo dama kullun tana magana ilimi to kaga an zo an ba ilimi fifiko a wannan kasafin kudi wanda mu kanmu in Allah ya yarda bangaren na kasasu tunda maganan nan da nake da kai idan ka je kamar nan makarantar makafi da take kallon dai da makarantar ba ta da katanga sam haka nan take makwabta na zuwa su zuba shara masu yar kurkura su shiga da gudu su wuce haka dai saboda haka amma yanzu an katange makarantar nan an zagaye ta in ka je makarantar da ruwa su samu ruwan sha yanzu an sa an duk karkashin da an gyara masu bowl din su da digen da ruwa yake fambe ko su rika samun ruwa sannan yanzu haka magana akwai learning materials na ma'ana kayan aikin koyon karatu ko da rubutu da sauransu irin namu da suna nan ana proposing za a sayi su na miliyoyin kuɗi yanzu haka wanda a makarantar makafin nan za a kai su kuma kowa ya sani akwai makarantar kurame ta malam fashi ita ma ana duka irin waɗannan ayyukan da nake lissafa maka
Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
sai dai duk da wannan buga kirji da jihar Katsina take yi da alamun ƴan jihar ba su gamsu cewa tana hoɓɓasawa ba a fannin da arewacin ƙasar ta fi buƙatar kulawa kamar yadda muka gani ko kuma muka ji a tattaunawa da jama'a a ziyarar da muka kai a jihar Abaya-bayan nan. Domin haka na tambayi Dr. Muhammad Bashir Ruwan Godiya malami a sashin koyon aikin jarida na kolejin kimiyya da fasaha da ke Katsina da ake kira Hassan Usman Katsina Polytechnic don jin ko menene dalilin da yasa ƴan jihar ba sa yabawa idan da gaske gwamnati ta damu da harkar ilimi kamar yadda take cewa.
To alhamdulillah ka san mutane ba ka raba su da bayanai irin nasu bisa tsiranta su fahimta. To amma dan nazarin da nake na abubuwan da suke gudana kan cikin gwamnatin cikin suka gabata da kuma gwamnati da take yanzu sai ga cewa ba shakka akwai dan samun bambanci da aka yi dangane da yadda ake tafiyar da harkokin ilimi. Ko ba komai dai mun ga aikace-aikace da suka shafi gyara makarantu, mun ga abin da ya shafi inganta su kansu fahimta ta malama ba na kira capacity building kenan, inda aka horar da malaman kashi daban-daban. Mun ga kuma inda aka yi kwadin ɗaukar ma'aikata akalla 1,133 a su kansu malaman kenan. Mun ga kuma abin da ya shafi tsari na tafiyar da ilimi, ma'ana policy da akwai jirgin da ke akan wannan. To amma tunda ba shi muke magana ba, madawa kan tambayar ka ta cewa mutane suna ƴan maganganu. Wannan ba zai sarma ɗin saboda abubuwa na gangada huɗu ba a ta fahimta. Na farko dai yawanci ƴan Najeriya da kuma ƴan jihar Katsina na san su da wani hali guda na rashin yaba ma mai shugaba mai mulki a kuɗi sanda yake kan mulki. Yawanci mukan bari ne ko kuma kan tsaya da shi yabanmu ne sai bayan abu ya kau, abin da ake ce ma kada Allah ya kawo ranar yabo, ma'ana sai gwani ya kau sannan a raba shi da shi a yabin shi. Na san in ka kusa da nan, ina in ka duba wannan tun daga gwamnatin ka wuto, tun daga na Umaru Musa har zuwa na shi Ibrahim Shehu Shema har na zuwa yanzu, ba wanda za ka ji an ce an yi rishi lokacin da yake sai aka ce a ce ashe an yi asarar shugaba kusa an gaji wani abu na farko kenan. Abu na biyu akwai rashin kanshi fahimtar nauyin da ke kan ilimi ma shi kanshi, kuma da irin abin da karatu baya ba shi fani gwamnati ta gaji makarantu da suke lalacewa da sauran abubuwa daban-daban wanda za ka cewa ilimi na buƙatar kula ta musamman. To biyan kuɗin da albarka cewa ba dole bane a samu fitowa kuɗin kai tsaye da su kace an yi abin da ya kamata a yi, kuma shi ilimi yau kiga ga abubuwan shi ba na kai tsaye bane, nan da kima malamai mutane ba za ka ga cewa an dauka ba da ba su ga abin kurku ba, sannan sai kan aikin shi ma ba makarantar gari ba za ka gani ba. Kuma babban abu ma shi ne yawanci suna ganin abin da ya shafi shugabanci a siyasa shi a ba su kuɗin su a hannu, ma'ana kowa ta mutu a jihu. To kuma akwai wani abu da gwamnatin ta wuce take yi wanda wannan wasu ba ta yi, wanda shi ya mata suka akan harkar ilimi, abin da ya shafi biyan kuɗin makaranta na waye ne ku idan yana son zama karatu tun shekara 6 akan biya masa kudin jarabawa. To wannan gwamnati da take cikin ta janye wannan sai in yaro ya abin da ake cewa qualifying examination, ma'ana kamar mock ta da idan ya ci shine wannan da kinoyi ta biya masa wannan. To wannan ba shi ka jawo kalubale ya ga ka ce mace akan gwamnatin ana ganin cewa wannan shine aikin da kwata ake kai, amma tun da sai ba ta yi ana ganin cewa duk abin da za a yi banda wannan mutane suna ganin wannan kamar ba aiki bane. To amma cikin yake nan
na'am na ji kamar kasafin kuɗin kamar wani hadimin gwamnati na cewa ko kuma gwamnati ke cewa yaran da suka ci wannan jarabawa suka samu tafiya gaba ana za a maida iyayen su kuɗin wannan jarabawa da kake magana ko
yawa shine sabon tsarin da aka kawo wanda da an saba ne kawai abin kamar kuɗin goro biyan da ke aji 6 za a yi masa kuɗin jarabawa na wajen ku, amma sai aka kawo cewa sai yaro yayi jarabawa idan ya ci jarabawa ya ci fakiri da abin da ke sama da tsohon kiri misali ma na samu abin da zai iya shigar da shi jami'a ko babban yin makarantar da sakandare, to za a biya mashi za a maida mashi wannan kuɗaɗe da yan jarabawa. Wannan shi ne tsarin tsari da ake kai wanda kuma jama'a kuma da yawa suna son wannan tsarin wanda shi ne kawo kace na ci ka abin da shafi harkokin ilimi a jihar Katsina.
Akwai alamun tsohuwar ministan ilimi Hajiya Aishatu Jibir Dukku wacce a halin yanzu ƴar majalisar wakilai ta tarayya ce ta gano bakin zaren kan dalilan da suka sa jama'ar Najeriya musamman na arewacin ƙasar ba safai suke yaba kokari ta fuskar ilimi ba, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana daga Bauchi.
Taɓarɓarewa ko lalacewa ko kuma tawayar ilimi kalmomi ne da ake amfani da su wajen bayyana yanayin da ilimi ke ciki ko kuma yake fuskanta. Malam Haruna Muhammad Salisu Babale mai bibiyar harkar ilimi ne ga tsokacin da yi kan wannan batu.
Gaskiya ga duk wanda yake lura da al'amura da ke faruwa a ɓangaren ilimi a yankunanmu na arewa musamman ma nan arewa maso gabas, to lallai abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda ilimi kam ya taɓarɓare ba a mazancin shi. Kuma akwai dalilai da dama a tunanina. Na farko tuku mu ɗauki makarantun nan mu duba a wani yanayi suke, musamman ma a yankunanmu na karkara a wani yanayi yaran suke karatu, sannan suwa suke karantar da su, sannan waɗanda suke karantar da su ɗinnan su ma a wani yanayi suke.
Hajiya Aishatu Jibir Dukku tsohuwar ministan ilimi ce kuma tsohuwar shugaban makaranta wanda halin yanzu yar majalisar wakilai ce ta bayyana matsalolin ilimi da cewa
matsalanmu na farko dai yana tattare da al'umma ne saboda basu fahimci har yau cewa ilimi yana da muhimmanci sannan na biyu kuma gwamnatocinmu daga matakin farko na local government zuwa na state sannan zuwa ga federal din gwamnatin tarayya akwai matsala a nan ma domin me yasa na faɗi haka saboda akwai dokoki to amma waɗannan dokoki ba su aiki wasu iyayen suna so ƴaƴan su je makaranta talauci yakan hana su shi yasa sai kakan ga akan tura ƴaƴa matan talle ba wai da wani nufi bane ko don su je su lalace bane a'a don nufin kawai su samu wani abin da za a ci abin da ya kamata a fara yi shine a tallafa ma iyayen shi yasa kaga wasu gwamnatocin yanzu hatta uniform ma wato rigar zuwa makaranta sun ce za su bada kyauta kamar yadda kaga UNICEF dinnan suke yi da jaka da littattafai da takalmi duka suna bayarwa kyauta sab kowane gwamnati akwai yadda ya kamata mu yi da ba ma yi din wa hakkin wane ne ya bada wannan kujerun makaranta din idan a primary school ne hakki ne na local government ta bada wannan idan a jiha ce hakki ne na jiha ta tabbatar cewa ba abin da za ta ba wa talaka yafi ilimi
wata shugabar makaranta da ta bukaci na saka ya sunanta ta bayyana wasu matsalolin da ke shafar ilimi inda ta ce
malamai kuma in sun zo sun ga yanayin makarantar babu staff quarters dakunan kwana na malamai babu in aka dubi na yara ma duka babu shi yasa in sun ga classes din ma daga an ba su assumption of duty in sun ka koma ba za su dawo ba takardan kama aiki in suka koma su je su submit in a Ministry of Education bazan gansu sun dawo ba
Sagir Mada Kishira na daga iyayen dalibai ga abin da yake kan yanayin ilimi
gaskiya abun babu dadi saboda kullun ya kamata a ce mun ci gaba ta bangaren ilimi amma an ka duba kaga muna ci baya ne saboda haka dole uba wanda yake da yaya kana so su samu ilimin nan dole ka samu bacin rai
wani yunkuri gwamnatoci ke yi don ceto ilimi daga rugujewa bayan Hassan Dan Kwambo gwamnan Gombe ya amsa da cewa
abinda muke yi bayan mun ga wannan problem din na sa committee na musamman suka ba mu report wanda muka fara bi daya bayan daya muna implementing farko suka ce a samu makarantun ko ina da yawan mutane da suke kowane makaranta sannan kowane aji in aka dauka a standard aji ma'ana yara 40 zuwa 45 sannan a kowane makaranta an dauki malamai kuma kamar yadda suka dace in a primary school ne minimum shine diploma a secondary school shine degree to zuwa yau mun dauke malamai wanda suke kwara a primary school guda 1000 a secondary school guda 1000 bayan mun gama wannan problem da aka samu na ilimi damuwa ne wanda ta taru tun da daddawa kuma kamar yadda nake faɗa din bayan malamai kowane dalibi ya je makaranta yanzu a waɗannan makarantu da suke nan har waɗanda ba a gyara ba ta ba shi littafi kyauta na rubutu da na karatu to yanzu mun shiga wani level kuma mataki na kawo yaran nan nemo yaran nan daga inda za su fito cikin ƙauyuka ma'ana a saya musu uniform har ma a ba su abin karyawa a Gombe domin mu samu ƙarin mutane waɗanda za su shiga makaranta
to a dangane da batun gyara da gwamnan ya ce an gudanar da ma samar da kayayyakin makarantu ga abin da ɗaliba Rejoice Stevens Tanko ta shaida mini
to akwai dan yanzu muna da e-learning da famu da su computers din da muke aiki da su amma na yanzu musamman daga JS1 zuwa SS3 suna offering wannan computer din an kuma idan ana da computer akan je e-learning a gurin za koya mana yanda za a yi SS1 har ya gama SS3 wani bai taba computer a makaranta ba sai ya je gida amma na yanzu ko wanda tam ma sai baraka iya kirga sau nawa kaje ka taba jikin computer ba amma na zai fi kyau saboda a samu ayyuka na hannu kaman a ce dinki a saka yanzu ma an dabi sunayen wayansu student
Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
duk da cewa har yanzu da sauran jan aiki a gaba wajen maido da martabar ilimi musamman a arewacin Najeriya masana suna zayyana matakai da a ganin su idan aka dauka za su taimaka nesa ba kusa ba wajen magance matsalolin ga irin shawarwarin da shugaban jami'ar jihar Taraba Professor Vincent Ado Tenebe ya ga Lawal Sani Kona wanda ya tambaye shi dan da a ce yana cikin tawagar masana ilimi da za su bayo shugaba Muhammadu Buhari shahara kan hanyoyin fusake farfado da ilimi me zai gaya masa
fani ilimin Nigeria yanzu muna da matsaloli da yawa, amma inda zan ba da shawara ma shugaban kasa, wato ya kamata a sake lale a kafa fannin ilimi, wato Ministry of Education, wato za a yi gyara. Gyaran nan ya kamata a fuskanta ta wajen training na malami daga primary har zuwa secondary har zuwa university. Training na malamin primary da secondary shine ma yafi muhimmanci, don in za ka yi gini sai ka yi foundation. Duk gini za ka yi wanda ba ka yi foundation mai kyau ba, ka ɓata lokacinka. Saboda haka a fuskanta, gwamnati ta fuskanta wajen koyarwa, wato training na malami, kuma a samu wato wanda suke zuwa makaranta a zabi wanda suka fi ilimi, a mayar da su malamin makaranta, a koya musu yadda ake koyarwa. Kuma gwamnati ta tabbatar cewa malamai suna ciki wanda ake biyan su albashi wanda ya fi kowa. Don me yasa? Duk wanda suke da ilimi wanda za su iya koyarwa, in aka nuna musu cewa in sun je su kama aiki a banki, a NNPC, a ministry da sauransu, za su fi samun kuɗi. Ba wanda zai yarda ya zama malamin makaranta. Saboda haka in dai muna yi da gaske ne, a tabbatar cewa wanda suka fi kyau, wanda suka fi ci jarabawa, wanda suka fi ilimi, su za a zabe su a mayar da su malamin makaranta, kuma a biya su yadda ya kamata. Ba wai kowa da kowa ne zai zo, wanda bai samu aiki ba wai zai sai aka kai shi ya je yana koyarwa. Me zai koyar? Abu da Turawa suke cewa garbage in, garbage out. Abu da ka shuka shi za ka girba. Inda mun zo na mun bar wanda yara mu wanda su suke da wato kaman baiwa, in Allah ya ba wa mutum baiwa, wato kana da gift, sai mu zabe su mu koya musu, mu tabbatar cewa mun mayar da su malamin makaranta, suna aiki suna samu albashi yadda ya kamata. To a haka su za su samu su koyar ma yaran mu, matasan mu, don matasan mu su ne ci gaban mu. Amma yanzu yanda yake, ba ma yanzu ba, tunda wato wanda sun fi ilimi sai kaga an bar su sun je suna nema aiki a bankuna da NNPC da sauransu, inda ake biya sosai. Ina da ilimi, na ci jarabawa sosai, daga inda za a biya ni ba zan je wurin ba. In baka misali, a kasar Jamus, chancellor dinsu Angela Merkel, akwai labari da aka cewa likitoci da injiniyoyi da su wanene politician, duk manya manya har da lawyoyi da judges suka je wurinta suka ce me yasa kika mayar da albashi malamai sun fi na kowa a kasar Jamus. Ita Angela sai ta ce musu, taya zan gwada ku da wanda su koyar muku? Haka kuma haka ɗaya ɗaya suka barta. Saboda haka malami shine mai gina kasa. To wannan ɗaya kenan. Na biyu, a gaskiya in muna so fani ilimin Najeriya mu ci gaba, dole a cikin budget ya kamata gwamnati mu fali gaskiya a bada budget wanda zai ya sa muna da makarantu da abubuwa koyarwa yadda ya kamata. Yanzu in ka bibiya duk jihohi Najeriya nan, in ka je za ka samu yara suna zaune a kasa. Malamin ma ba a biyan su. To malamin ma ba ma malamai ba ne. Ina tabbatar maka cewa a makarantun Najeriya yanzu in ka ɗauki sensa za ka ga cewa fiye da rabi wanda suke koyarwa wani ba su samu aiki ba ne. Kuma ba wai da suna sha'awar koyarwa ba ne, sun koma sun je wurin ne don ba a biye. Saboda haka in muka ci gaba haka, gaskiya ban san inda za mu nufa ba.
Masu haro da wannan rahoton, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin Nagari na Kowa a makon nan. Sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chibahiro Dodo ne wanda ya rera da sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.